والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه من والاه. wannan mai tambayar yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. malam ya halatta wanda yake aske gemu yayi limanci ma wadanda ma masu gemu wassalam ya halatta mai aske gemu yayi limanci wa masu gemu babu abin ki a ciki saboda shi wanda zai zama yana aske gemu za a ce ya bar karantarwa ne na manzon Allah ko sallallahu alaihi wasallama. To kaga ai shi nasa da dan sauki akan fasiki, misali mashayin giya, mazinaci, barawo. Shi ne malamai suka tattauna kan halaccin limancinsa ko rashinsa, amma ga wancan kan ba su mai magana sa ba, in aske gemu ba su kawo shi ba. Shin ya halatta mutum yayi sallah a bayan fasiki, mazinaci, mashayin giya? Ai kaga wannan fasiki ne, barawo. Malamai suna da ra'ayoyi guda biyu, Imamu Malik da Imamu Ahmad suka ce bai halatta ba, ko da an bi shi ma sallar bata inganta ba, saboda Allah ya ce inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Ai kawai Allah yana karba ne daga masu takawa, shi kuma ba a cikin su, saboda haka yin sallah a bayansa ba ingantacce bane. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda cikinsa akwai giya sallarsa ba ingantacciya bace, wanda zai sha giya cikinsa akwai giya yazo yi sallah, to Allah bai karbi sallar ba. La yaqbalu Allahu salata man fi batnihi khamr, Allah baya karban sallar wanda cikinsa akwai giya, kama kaukama kala sallallahu alaihi wasallam. To sai Imamu Ash-Shafi da Imamu Abu Hanifa suka tafi kan cewar ya halatta ai sallah bayan fasiki, suka ce kullu man sahhat salatuhu faqad sahhat imamatu, duk wanda in yayi sallah shi kadan sa, yanzu mazinacin yayi sallah shi kadai za a ce sallarsa ba tai ba, tai. To in sallarsa shi kadai ta inganta, kenan limancin sa ma inganta. Haka suka ce kullu man sahhat salatuhu wahduhu, duk wanda sallarsa shi kadai in yayi ta inganta, to ko aiko in yayi limancin sa ya inganta. Sai suka kawo hadisai, sai dai hadisan suna da rauni. To amma dai zance mafi rinjaye shine rashin ingancin limancin fasiki. To amma wanda ba fasiki ba nan, kamar malamai ba su yi sabani, tunda mai aske gemu ai ba aka ce masa fasiki ba, sai dai kawai a ce ya saba sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, tunda manzo Allah ya yi umurni ya kwadaitar da a tsaya, kaga ba za a sa shi cikin layin basu kai ba. To shi limancin sa ya inganta, kuma babu laifi, wallahu ta'ala a'lam. Wa alaikum assalam. Na'am. Yana batu ne kan gaisuwa, idan mutum zai gaida wani wanda yake sama da shi, sai ya dan risina haka, ya dan duka. Kuma za ka ga har malamai ma in za a gaishe su ana musu irin wannan gaisuwa ta girmamawan, ta dukawar. To menene hukuncin haka? To nan malamai suna da maganganu guda biyu. Magana ta farko suka ce idan iya kawai gaisuwar ne ba wai da nufin bauta ba, suka ce babu laifi. Wato yin gaisuwa tare da risinawa ko dukawa, in ba wai a zuciyar mutum ya ji bauta yake yi ba, to nan babu laifi. Amma in har bauta ce ta zama shirka. Malamai na biyu suka ce hanyar da za ta iya kai mutum zuwa ga shirka ɗin a toshe ta. To saboda haka suka ce bai halatta ba. Shine Imamu Malik ya tafi da wannan fahimtar cewar dan dukawa da mutum zai yi a lokacin da ya zo gaisuwa, gaida wani wanda yake ga yana da ɗaukaka, Imam Malik yana lissafa shi cikin sujjada. Mun gane bayani. Imam Malik yana lissafa shi cikin sujjada. Saboda haka sai kyamace haka. Idan an duba littafin Madkhal, littafi ne cikin manya-manyan littattafai na mazhabar Malikiyya. To sai zama ya kyamace haka. Saboda haka a guje mu hakan zai fi kwarai da gaske. To amma idan kaga wanda yake yi din karka kushe masa tunda akwai malamai da suka tafi da wannan fahimta din. Galibi mas'ala khilafiyya akan daga wa juna kafa akai musamman mas'aloli na fiqh ba sa haifar da ta da jijiyar wuya ko sa'insa ko gaba. Mas'alar da take haifar da ta da jijiyar wuya ko sa'insa ita ce ta aqida wacce ta shafi haƙoƙi na Ubangiji, nan ba a daga kafa akai. Amma idan mas'ala ce ta fiqh nan dama an samu sabani ma tun zamanin sahabbai, kuma sai sabanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da shi. Kun tuno hadisin da annabi ya ce la yusalli anna ahadukum illa fi bani quraiza, ko annabi ya ce kar ɗayan ku ya salla sai a bani quraiza. Suka kama hanyar su na tafiya bani quraiza sai lokacin azhar yayi. To anan sai suka rabu gida biyu. Wasu suka ce annabi ya ce kar mu salla sai a bani quraiza. Wasu suka ce ai annabi yana kwadaitar da mu ne mu yi gaggawa, amma in lokacin sallah yayi annabi bai hana mu tsaya mu yi sallah ba, mu za mu tsaya mu yi sallah. Wasu suka ce mu za mu tafi abun mu sai mun je mu yi, saboda annabi ya ce kar mu sai mun je. Wasu suka tsaya suka yi a hanya, kaga ana an samu sabani. Wasu sun yi a hanya, wasu ba su yi ba sai da suka isa Banu Quraiza. Annabi da yazo sai aka bashi labari yace duk kun yi dadai. To shine malamai suka ce wannan yana nuna in an samu sabani a mas'ala to sai a daga kafa a kai kar a abin nan kusa da shi. Yana ce masa ya am qul la ilaha illallah, ba babba na ka ce la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah, kalma ce da zan baka kariya da garkuwa da ita gurin Allah. To a tare da shi akwai manya-manya cikin mushrikai da suka kawo masa ziyara, sai suke ce masa a targhabu an millati Abdul Muttalib, zaka kyamace addinin babanka Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ya rasu akan addinin bautan gumaka, to kai yanzu zaka kyamace addinin sa ka koma addinin Muhammadu, da a gurinka ka koma addinin sa ka bar addinin baba. Sai ce huwa ala millati Abdul Muttalib, shi yana kan addinin Abdul Muttalib. Annabi ya kada ya rawa yace a huwa ala millati Abdul Muttalib. Abun bai wa annabi dadi ba, so ina ma a ce babban sannan ya faɗi kalmar nan saboda ɗawainiya da yi da shi tun yana ɗan shekara 8. Babban sa yake ɗawainiya da shi, bai bar ɗawainiya da shi ba har ya girma, har ya yi aure, har ya hayayyafa, har shi ma fara zama dattijo. Dan annabi sallallahu alaihi wasallama ya kai shekaru 50 a duniya babban sannan bai daina kula da shi ba. Kaga shekara 50 ai ya zama dattijo, amma babban sa ya kasa ya tsare. To shine yaso a ce babban sannan ya musulunta. To bisa hikima ta Ubangiji kuma bai hukunta musuluntan ba. To shine juya ya tafi da babban ya kiya fada. Yace shi yana kan addinin Abdul Muttalib har ya cika a haka. Abin ya taba zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ya ce la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Ni ko sai na nema maka gafara, in dai ba hana ni akai ba. Din da dai ka mutu ba kan musulunci ba sai na nema ma gafara. Allah sai ya saukar da aya cewa innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Ka sani ya kai manzo Allah, baka iya shiryar da wanda kaga dama, Allah shike shiryar da wanda yaso. Sannan kuma aka sake saukar da wata aya cewa ma kana lin nabi walladheena amanu an yastaghfiru lil mushriki walau kanu uli qurba. Bashi cancanta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, annabin Allah, da shi da muminai, ma'ana sahabbansa, an yastaghfiru lil mushrikina, su nema mushrikai gafara, walau kanu uli qurba, ko da kuwa na kusa da su ne. Tunda annabi ya ce zai nema masa gafara, Allah ya ce a walau kanu uli qurba, ko da na kusa da su ne. To ai za a iya cewa annabi Ibrahim ya nema babansa gafara, sai Allah ya ce ma kana istighfaru ibrahima li'abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyya falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min, shi ma ya barranta daga gare shi, ya barranta da baban nasa. To wannan shine bayani. kaga akwai hadisi akwai akwai aya wallahu ta'ala a'lam wannan takaddar na cewa assalamu alaikum muna sanar da canjin ranar karatu na masallacin makama maimakon ranar lahadi ya dawo ranar litinin na kowane sati karatun da muka sanar makon da ya gabata masallacin makama Allah masa rahama shi ma umdatul akam din muka dauko shi daga farko muna tafe to maimakon lahadi da muka fara to yanzu ya koma litinin kuma na kowane sati abubuwan da muka fada na dadai Allah ba mu ikon amfana da su abubuwan da nan yana arewa da fada ko arewa da fada kusa da maternity fada alaikum assalam Alhaji Wakili da satin da ya gabata muka yi addu'a wa ɗansa da yake fama da jinya to Allah cikin ikonsa ashe kwanakin sun kare dan ya koma ga Allah ranan asabar da ta gabata muna roƙon Allah subhanahu wataala gafarta masa Allah masa rahama Allah ya sa jinyar da ta yi ta zama kafara ga zanubansa su kuma iyaye da ƴan uwa da dangi Allah ya ba su hakuri da juriyan wannan rashi da aka yi Allah ya ba su ladan jinya Allah ya ba su ladan wannan radadi da zuciyarsu ta yi na rashin da da kuma makusanci dangi sauran wanda suka rasu cikin musulmai su ma Allah madaukakin sarki gafarta musu to sai sanarwa na biyu ranar asabar Allah kai mu karfe 12 na rana cikin masallacin asibiti akwai daurin aure na yar malam Isa Ladan wanda ya tashi yanzu nan anan Allah nuna mana da alkhairi yasa ayi cikin nasara sanya albarka cikin wannan aure muna roƙon Allah subhanahu wataala da sunayensa kyawawa da sifofinsa madaukaka wannan karatu da muka yi Allah karba daga gare mu Allah ya sanya shi cikin kyawawan ayyukan mu Allah ya datar da mu da datarwarsa ya Allah muna roƙonka da wannan karatu da muka yi muna tawassuli da wannan karatu da muka yi ya Allah ka taimake mu cikin wannan kasa ta mu ka taimaki musulmai a wannan kasa ka taimaki yankin da musulmai ke rayuwa cikin wannan kasa duk wani kuduri da ake da shi wajen ganin an durkusar da musulmi a wannan kasa ya Allah ka rusa shi amin duk wani kuduri da ake da shi wajen durkusar da musulmi cikin wannan kasa ya Allah ka rusa shi amin Allah ka agaza musulmi cikin wannan kasa ka sanya shamaki tsakanin musulmi a wannan kasa da makiya musulunci Allah kai katangan karfe tsakanin musulmi da makiya musulunci cikin wannan kasa tamu da sauran kasashen musulmi Allahumma a'izz al-islam wal-muslimin wa adhill ash-shirk wal-mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din wa ansur ibadaka al-muwahhidin ya rabb al-alamin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa hadirina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana اللهم من احييته منا فاحييه على الاسلام والسنه ومن توفيته منا فتوفاه على الاسلام والسنه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله